Daraktan hukumar da ke inganta zaman lafiya a jihar Plateau, Mr. Joseph Lengman, ya ce biyo bayan rikicin da jihar Plateau ta samu kanta a shekarun baya da kuma waɗanda suka taso a cikin 'yan kwanakin nan da ke neman mai da hannun agogo baya a ɓangaren tsaron jihar. Suka ga ya kyautu su yi wani tsari da zai zama musu alƙibla wajen gano musabbabin rikicin da matakan da za a bi wajen magance shi da hana sake aukuwarsa.
Ya zama tutu ya kamata a samu wata shiri na musamman yadda za a duba a gane menene ke kawo tashin hankali a wannan jiha da har ya fice kusan shekara 10-15. Menene matsalolin, yaya matsalolin suke, su wane ne suke kawo wannan tazuma? Aka zo na aka yi wannan bincike na musamman, muka kawo yoyi daban-daban na gwamnati da kuma ba na gwamnati ba, domin ga yadda za a yi a shirya ita wannan tafiya, yadda kowa zai tofa yawursa, a ga kowa zai yi rawarsa, domin a ganin cewa an samu zaman lafiya na kwarai, ba irin zaman lafiya da yau za a samu sai gobe a kuma tazuma ba. Ita wannan kundin ko kuma shiri ko tsari na musamman na shekara 5 ne. Ita wannan takarda ba za ta kawo zaman lafiya haka kawai ba, dole mutane su yi aiki da ita, dole mutane kuma su goya mata baya, domin a ga yadda za a cimma burayen ababen da suke kawo damuwa. Nan da shekara 5 za mu iya zuwa mu juye baya mu ce to me aka yi, me muka yi, menene ribar mu? Za mu duba kuma a ga ribar, a ga yadda take, in akwai ma wata abin da ɗan rata ko kuma wata yadda matsaloli, za mu ga yadda za mu magance su.
Daraktan hukumar inganta zaman lafiya kenan a jihar Plateau, Mr. Joseph Lengman. A makon da ya gabata ne dai gwamnatin jihar Plateau ta ayyana dokar takaita zirga-zirga a karamar hukumar Basa, bayan yamutsin da ya yi sanadin rasa rayuka da dukiyoyi da dama. Shugaban kungiyar raya kabilar Irigwe, Mr. Sunday Abdu, ya ce duk da dokar takaita zirga-zirga ana kai hare-hare wa al'ummarsu.
Mun yi kokari, mu mun roki Fulani nan, har sarkinmu ya roke su, na ce musu, wa idan matsala ta samu, to ai hakuri, mu daidaita, a daina wannan kashe-kashen. An zauna, an yi yarjejeniya da mu mutane Irigwe da Fulani, aka sa komiti, an rubuta cewa tunda ku ƴan uwanmu ne, abokan zama, muna hulda tare, ga sharudodin da muke da su, to kowa ya sa hannu. Hausawan garin Mayango da Nakwal sun sa hannu, sun yadda don a yi zaman lafiya. Irigwe sun sa hannu, an zo gefen Fulani sun ci sa hannu. To me ya faru? Har yau, har gobe sun ci su sa hannu. Ban sani ba me suke nema.
Shi ko shugaban kungiyar makiyaya ta Miyetti Allah, reshin karamar hukumar Basa, Umar Dakari, ya ce yin adalci ga kowane ɓangare ne kaɗai zai tabbatar da zaman lafiya a yankin.
Muna goyon bayan zaman lafiya 100%, domin ba Fulani mu ne nan ake da wannan faɗan ba. Amma mu abin da yake damunmu, sai mu din kuma wanda muna wajen, sai su dinga aiko da jami'an tsaro su je wajen Abuja suna kai magana a wajen DSS. Ai wani in sun sonka kawai, sai su ce ai wani shine maharisi yake kashe mu, sai a zo gidajen Fulani ana takama yaran mu ana tafi da su da daddare. To ina kira da gwamnatin tarayya, in an kawo mata magana ta yi bincike, in mutum ba an same shi da makami ba, kama shi a ji a sare shi ba daidai bane, wannan ba adalci bane.
A halin da ake ciki dai, karamar hukumar Basa ta nada kwamiti mai mutum 21 da zai binciko musabbabin tashin rikicin da matakan magance shi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Allah muke, Allah kuwa shine dole.